Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ran Litinin 11 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
A ranar Talata ne idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine a fadar White House. Gwamnatin Guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan kasashe Brazil da wani bangaren harkar kasuwanci a tsibirin Caribbean ta amince ta shiga tattaunawa kan batutuwa da suka shafi bangarorin biyu da Venezuela. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yanke shawarar ba zai sake bayar da shaida ba karo na biyu a shari'a da ake masa kan damfara a birnin New York.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar ECOWAS ta kafa kwamitin shugabanni uku don tattauna juyin mulkin Nijar yayin da masu ruwa da tsaki ke cewa
ina kira ga duniya gaba daya ta san da akwai matsala a Nijar, akwai matsala a Nijar, akwai matsala a Nijar kuma a tausaya ma al'ummar Nijar.
Haka kuma manyan jami'an gwamnati da shugabanni daga sassa daban-daban na Najeriya na ci gaba da nuna damuwa game da harin da aka kai na kuskure kan masu ibada a Kaduna tare da alƙawarin gudanar da bincike.
Wannan abun kaico, abun takaici, abun damuwa da ya faru ga wannan bayan Allah a ce an samu kuskure irin wannan da na san sun sha faruwa a ƙasar nan. Tsaya tsayin daka mu ga da cewa mun yi bincike na tsakanin na kwakwab.
Kamar kowace ran Litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkanmu da asuba ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Talata ne idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Joe Biden zai marabci shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine a fadar White House. A daidai lokacin da gwamnatin Amurka ke aza kaimi ga kokarin da take yi na ganin majalisar dokokin kasar ta amince da samar da karin tallafi ga Ukraine din a yakin kwatar kai da take fafatawa da Russia. Fadar White House ta faɗa cikin wata sanarwa a ranar Lahadi cewa ziyarar ta shugaba Zelensky na da nufin jaddada cewa kogezau ga goyon bayan da Amurka ke da shi ga al'ummar Ukraine a kokarin da suke yi na kare kansu daga mamayar zaluncin Russia. Ofishin shugaba Zelensky ya tabbatar da cewa Zelensky ya amshi goren gayyatar na shugaba Biden. Haka zalika an gayyaci Zelensky zai yi jawabi a wani taron sanatocin kasar. Shugaba Biden dai ya nemi majalisar dokokin kasar ta amince da wani kunshin tallafi ga yakin da Ukraine din ke fama da shi da nama Isra'ila na kudi dala biliyan 61 da dala 400 da sauran muhimman lamura da suka shafi tsaro. Amma ƴan majalisar Republican a majalisar dattawan Amurka suka yi kafa angulu ga kudirin dokar na neman tallafin, suka ce ana buƙatar manyan soyayye a tsaron kan iyakar kasar. A jiya Lahadi ne gwamnatin Guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan kasashe Brazil da wani bangare na harkar kasuwanci a tsibirin Caribbean ta amince ta shiga tattaunawa kan batutuwa da suka shafi bangarorin biyu da Venezuela akan wani rikici da ya shafi kan iyaka da yake ta'azzara. Rikicin na kusan shekaru 100 tsakanin kasashen wato kudancin Amurkan biyu ya sake kunno kai ne a 'yan kwanakin nan bayan da aka gano dimbin arzikin mai kwance a ƙasa a Guyana. A makon jiya ne dai gwamnatin Nicolas Maduro ta Venezuela ta gudanar da wani sauraron jin ra'ayoyin jama'a inda ta yi ikirarin cewa yankin na Essequibo da ya kunshi kashi 2/3 na Guyana da ke kusa da bakin teku makare da arzikin mai cewa mallakin ƙasar sa ne. A jiya Lahadi tashin hankali ya ƙara ƙaimi akan iyakar Lebanon da Isra'ila yayin da Hezbollah ta kaddama da hare-haren jirage marasa matuƙi da manyan makamai masu linzami a yankunan Isra'ila, inda Isra'ilan ta riƙa ruwan makaman roka a garuruwa da ƙauyuka da dama a kudancin Lebanon. Isra'ila da Hezbollah da Iran kimara baya sun riƙa musayar wuta tun bayan da yaƙi ya ɓarke a Gaza watanni biyu da suka wuce, rikici mafi muni tsakaninsu tun bayan rikicin shekarar 2006 inda ya shawo kan ɓangare da dama na rikice-rikicen akan iyaka. Wani makami da Isra'ilan ta cilla ta sama ya sauka akan garin Aitron inda ya baje gidaje biyar ya kuma lalata wasu da dama. Wani jami'in cikin gida Ali Hijazi ya ce kaɗan ya rage a samu waɗanda suka yi shahada a harin. Ya shaida kamfanin labaran Reuters cewa mata uku ne da maza biyu suka samu rauni. dakarun Isra'ilan dai sun ce wato basu ce ta tafasa ba a lokacin da aka nemi jinta bakin su. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
To nan jima kaɗan hawar sake dawo da labarai kafin nan zamu leƙa Najeriya, inda bayan dogon muhawara tattaunawa akan ayyukan kungiyar ECOWAS, shugabannin kungiyar sun kafa kwamitin shugabannin kasashen Togo da Benin da Saliyu domin su tattauna da NGO mulkin Nijar don cimma gajeren wa'adi na mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya. Bayan taron, wakilin mu Umu Faruk Musa ya tattauna da jami'in yaɗa labarai na shugaba Bola Ahmed Tinubu, wato Abdulaziz Abdulaziz, domin jin matsayin da aka cimma akan jamhuriyar Nijar.
Taron ya amince da nada shugabannin kasashe guda uku, shugaban kasar Togo da shugaban kasar Sierra Leone da kuma shugaban kasar Benin Republic, su zauna su yi tattauna da shugabannin sojoji na Nijar akan yadda za a samu a dawo da demokuraɗiyya a cikin kasar Nijar. Ta haka nan taron ya yi Allah wadai da ci gaba da rike shugaban kasa Bazoum da iyalinsa da kuma wasu mukarabansa da su sojojin suke yi. Ya kuma nemi cewa su waɗannan shugabannin sojoji na Nijar su gaggauta sakin shi shugaba Bazoum da iyalinsa da mukarabin nasa ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba, wanda sun yi alƙawarin cewa idan su sojoji na ƙasar Nijar ɗin suka bi yarjejeniyar da aka cimma, wannan zai sa a cire takunkumi da aka sassaka musu na bangarori daban-daban.
To amma ana magana sai bayan wata hudu kenan za a sake wani zama irin wannan, musamman akan Nijar din, ko kuwa duk sanda aka daidaitu za a buɗe fage a yi maganar su?
Kuma akwai sakatariya, akwai shugaba, idan ba komai ne sai an sake zama irin wannan sannan za a samu matsaya ba. Indai kwamiti din suka ci wata yarjejeniya da su shugabannin kasar Nijar din, za a iya magana da shi shugaban kungiyar ECOWAS, wato shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, wanda za a iya daukan wasu matakai ko kuma a daukan matsaya ba tare da sai an sake shirya wani babban taro irin wannan ba.
Abdulaziz Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Deputy Sani Zille, wanda shi ne mataimakin majalisar ECOWAS da ke zamanta Abuja, domin in ji a matsayinsu na 'yan Najeriya suka ɗauki wannan matsayin.
Wannan zance ne na shugabannin ƙasashe na ECOWAS da kuma waɗanga sojoji waɗanda suke ikon Nijar. Ba zancen talakan da yake kwarnaka ba ne ba, ko talakan da yake ɗan ciyau. Talaka abinda ya sani shi a ikon shi. In yaji ya karo ya ce nome gonar shi. Wata rigima da ake yi masu iko su zo su zamna tsakaninsu su warware ta. Mutum in ya taso daga mai mushiya ya shigo Kongolebe sai birjin shi, ko ya sayi gishirin shi ya koma gida a ƙasa ma. Mu fatar da muke yi kenan, saboda fisabilin lafi alhaji na mai da siyasa ƙauye guda. Ina gai abinda al'ummarmu ne take ciki. Ina kira ga duniya gaba ɗaya ta san da akwai matsala a Nijar, akwai matsala a Nijar, akwai matsala a Nijar, kuma a tausaya ma al'ummar Nijar. Tunda an ce an sa masu zuwa su zo su kawo, an ɗauki shugabannin ƙasashe an sa, su je su yi ta yi su yi magana yadda za a kunce wannan rigima. Amma in rigiman nan yo an yi wata biyar, in aka ce kuma sai an ƙara wata biyar a sake gamuwa, a ji abin da ake ciki. To tunda an naɗa waɗanda suke shirya, su je su kawo su shirya su yi ta magana tsakaninsu, Allah ya kawo mu kowa alheri. Amma su waɗannan, wannan ƙasa a buɗe mata hanyar ta arziki, a buɗe mata hanyar ta kawo kayan likita, a buɗe mata hanyar ta kawo abin da mutane za su ci su sha.
A halin yanzu an sa ido a ga irin mataki ko lokacin da za a fara tattaunawa da mahukuntan Nijar, domin a ga irin matsayin da za su cimma wanda zai iya gaggauta ko zai kawo jinkiri wurin cire takunkumin da aka ƙaƙa ba mu ƙasar domin ta dawo a turba ta demokuraɗiyya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To Allah ya kyauta, a gaida Umar Faruk Musa. Hadin su dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga hawar ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yanke shawarar ba zai sake bayar da shaida a karo na biyu ba a shari'a da ake mishi a kan damfara a birnin New York, inda ya wallafa a shafinsa na kafar sada zumunta cewa ya riga ya ba da shaida kammalalliya cikin nasara a watan jiya, don haka bai ga wata buƙatar sake bayyana ba. an sa ran Trump zai sake komawa ne a yau Litinin domin ba da shaida a matsayin babban mai ba da shaida ta kare kai a shari'ar da ake yi a birnin New York a karar babban mai shari'a Letitia James. Karar da yana barazana ga katafarin kamfaninsa na hada-hadar gidaje da tsinka mutuncin shi na matsayin hamshakin dan kasuwa. Trump ya bayyana goge baya da duk wata shaida da manyan haruffa inda ya yi baro-baro a shafin sadarwa na zumunta cewa ba zai sake ba da shaida a ranar Litinin ba. Ya ce ya riga ya ba da shaida a kan komai kuma ba shi da sauran abin fada, inda ya kara nanata ikirarin shi mara hujja cewa James da sauran 'yan Democrat sun mai da tsarin shari'a makami domin hana shi rawar gaban hantsin da za ta mai da shi fadar White House. A yammacin jiya Lahadi ne Kenya ta fada cikin duhu sakamakon dauke wutar lantarki, lamarin da ya tsaida al'amura cak a mafi yawan sassan kasar da ya hada da babban filin jirgin sama da ke babban birnin kasar Nairobi, a kasar da ta kasance wata babban mahadar sufuri da ta sada yankin gabashin Afirka da yankin Turai da Asiya da ma sauran sassan duniya. Dauke wutar lantarkin na jiya Lahadi ya fara ne tun daga kimanin karfe 8 na dare karfe 5 agogon GMT, wanda hakan shine karo na uku ana halasa wutar lantarki a fadin kasar cikin watanni uku da suka wuce. Muhimman wuraren da lamarin ya shafa sun hada da babban birnin, wato babban filin jirgin saman Jomo Kenyatta da ke birnin Nairobi, da filin jirgin saman Eldoret da ke yammacin Kenya, inda injinan baya da wuta na janareta suka itashi bayan dauke wutar. Hukumar sama da wutar lantarkin kasar Kenya Power ta dora alhakin hakan kan lalacewar na'ura da ta ce a halin yanzu an dukufa wajen gyarawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Manyan jami'an gwamnati da shugabanni daga sassa daban-daban na Najeriya na ci gaba da nuna damuwa tare da tabbatar da cewa za a yi binciken kwakwaf kan harin jirgin sojan da ya kashe mutane sama da 80 a garin Tudunbiri da ke karamar hukumar Igabi a jihar Kaduna. Daga Kaduna, wakilinmu Isa Lawal Ikra ya tattara bayanan wasu daga cikin jami'an gwamnatin da suka kai ziyarar ta'aziyya da jaji a jihar ta Kaduna.
Jiya Lahadi dai mako guda kenan da iftila'in harin jirgin soja mara matuki ya hallaka masu taron mauludi a garin Tudunbiri da ke karamar hukumar Igabin jihar Kaduna. Kuma har ya zuwa yanzu jagorori daga bangarori daban-daban na ci gaba da ziyarar nuna alhini. Domin ko jiya Lahadi ma sai da tawagar 'yan majalisar dattijai ta shigo garin Kaduna, inda mataimakin shugaban majalisar sanata Barau Jibrin Ibrahim ya bayyana sakon majalisar baki daya.
Mun zo ne dai don mu duba magan yanda abuwa suke, to amma gaskiya magana waɗanda ma suke da samun wato rannuka da sauransu a yanzu sun fara warkewa, kuma an samu ci gaba ga waje mai tsafta, kuma ana ba da magani kamar da ya dace. Kuma kamar da muka faɗa, mu ma mun sadakar da ainihin wato albashinmu na wata-wata da ake biyan mu na watan Disamba, wanda za mu haɗo ga baki ɗaya naira miliyan 900 da mu bayar don a taimaka wa waɗannan mutane.
Shi ma dai shugaban kwamitin sadarwa na Masa da Jan Tarayyar Nigerian Sanata Ikra Aliyu Bilbis ya ce majalisar za ta tabbatar da ta yi binciken kwakwaf.
Wannan abun kaico, abun takaici, abun damuwa da ya faru ga wannan bayan Allah a ce an samu kuskure irin wannan, kuskure babba. Duk da na san sun sha faruwa a kasan nan, ya faru a Borno, ya faru a jihar mu ta Zamfara, Nasarawa da sauransu. Saboda haka mu 'yan majalisa za mu tsaya tsayin daka mu ga da cewa mun yi bincike na kare na kwakwaf, magana cewa irin haka ba ta sake faruwa ba insha Allah.
Sarkin yankin da wannan iftila'i ya faru ma Malam Magaji Aliyu Adamu ya bayyana irin tashin hankalin da al'umar yankin suka shiga lokacin da aka jefa wannan bom cikin dare.
Akwai wanda suka fito daga ƙauyuka suka zo don a cece sauran mutanen da ke nan, wanda aka tabbatar da suna da sauran numfashi. To akwai wanda suka tsaya daga can, sun tsaya da mashina, suna tsaye, za a dauki mara lafiya dai yana tsaye a jikinsa akan mashin din bom na biyu ya soka, ya bata shi da shi da mashin din gaba ɗaya, naman sai da aka daga da shi. A nan muka sa wa'yansu a buhuna, naman su muka tattara muka sa a buhuna, wa'yansu kuma mun sa su a likafa ne babu kai, wa'yansu da kayan cikinsu duka haka muke tattara shi da hannu muke sa aka samu aka gyara su.
Kafin tawagar majalisar dattijan tarayyar Nigeria ta zo Kaduna, ma sai da mai baiwa shugaban kasa shawara karkokin tsaro Malam Nuhu Bado ya jagoranci manya-manyan jami'an gwamnatin da suka hada da manyan jami'an tsaro, inda ya sha alwashin yi wa tikkar hanci a kan afkuwar irin wannan iftila'i nan gaba.
A matsayin na National Security Advisor, President Bola Tinubu ya tura ni in zo wurin da masifan nan ya faru in jajanta muku. Wannan ciwo ba ku kadai ba, wannan kukan ba naku kawai ba. Muna so mu tabbatar muku duk abin da za a yi na kawo ƙarshen wannan masifa da dan Allah ana ciki za a yi. Ba za mu yi maganar banza ba. Duk abin da muka ce za mu yi da dan Allah. Ku ji abin da nake faɗa muku, idan mun ce za mu yi. Sojojinmu din sojoji ne, soja kuma ya ɗauki rayuwarsa ne, ya ɗauka bindiga ya shiga gaba, amma ana iya kuskure. Jama'a, don Allah a gafarta mana, a yi haƙuri.
Da yake kuma wasu 'yan ƙasa na ta nuna fargabar cewa akwai yiwuwar wannan batu ya wuce ba tare da gwamnati ta ɗauki wani mataki ba. Gwamnan jihar Kaduna Sanata Obasani ya ce ai sun riga sun yi rantsuwa kan kare rayukan mutane.
Kamar da ku sani, dukkanmu da muke wannan wuri, da Allah ya ɗora shugabanci a kanmu, mun san akwai amana al'umma a kanmu. Dare ɗaya ya salwanta ta hanyar ganganci, to Allah subhanahu wa ta'ala zai tumi mu ranar gobe kiyama.
Yanzu dai sama da mako guda kenan da afkuwar wannan iftila'i, amma dai ba a ambato sunayen mutanen da ake sa ran za su shiga cikin kwamitin da zai binciken da gwamnati ta yi alkawari ba. Duk kuwa dake manyan jami'an gwamnati da dama sun sha alwashin cewa za a tabbatar da an yi binciken cikin gaggawa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To a nan Washington DC yanzu agogo mana cewa karfe 12:17 na dare. Mu haɗa shiri na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai duba tsama tsakanin gwamnan jihar Zamfara mai ci da tsohon gwamnan jihar kuma ƙaramin ministan tsaro. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumi. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba yadda tsama ta ƙara ta'azzara tsakanin gwamnan jihar Zamfara da ke kan gadon mulki Dauda Lawal Dare da tsohon gwamnan jihar Bello Mutawal Lamuradun. Gwamnatin ta Lawal Dare na da ra'ayin ba wani tasiri da Mutawal ke a kujerarsa ta ƙaramin ministan tsaro, kuma zamaninsa a mulkin jihar bai taimaka wa tsaron ba. Hukuncin kotu ya ba wa gwamnatin jihar nasarar ƙarar hana karɓe motoci kimanin 50 na alfarma da sabuwar gwamnatin ta zargi tsohon gwamnan da kwashewa daga gidan gwamnati kafin ya sauka daga kan mulki bayan faduwa tsabi a ranar 29 ga watan Mayu da ya gabata. A wani taro a gidan gwamnatin Gusau, gwamnatin ta nuna kimanin motocin alfarma 50 da ta ce ta kwaso da gidajen tsohon gwamnan a Gusau da kuma Muradun. To sai dai tsohon gwamnatin Muradun na cewa duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bita da kulli ne don nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma. Asalin labarin dai ya faro ne daga umarnin kwashe motocin da gwamnatin ta yi daga gidan tsohon gwamnan, wanda ya sa tsohon gwamnan kai ƙara kotu, wacce ita kuma ta bada umarnin haramta ɗauke motocin. Yanzu kuma wannan hukunci ya bada izinin a ɗebo motocin. Da rake jami'an tsaro, gwamnati ta jido motocin na alfarma daga gidajen tsohon gwamnan da ke Gusau da Muradun. Kwamishinan labaru na jihar Manner Mu'azzir Haidara ya ce baya ga motocin ma, tsohon gwamnan wanda yanzu shine ƙaramin ministan tsaro ya ji da muhimman kayan gwamnati.
Matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka shine zuwa kotu domin ta nemi a dawo da wa'annan motoci, inda kotu ta bada umarni lalle-lalle a dawo da wa'annan motoci, don wa'annan motoci mallakar al'ummar jihar Zamfara ne, ba nashi bane kamar yadda yake ikirari. Kuma a halin yanzu an dawo da su, suna nan gidan gwamnatin jihar Zamfara. Duk wata gwamnati da aka gada dole za a isko duk bayanai akan yadda aka bar gwamnatin. Ko da mai girma jagoran mu Dr. Dauda Lawal ya fara aiki ya tarar da badakaloli daban-daban wa'anda aka yi, kama daga abubuwan da aka ɗauka daga gidan gwamnati, wanda gwamnatin da ta shuɗe TV, AC, har da gas cooker da ire-irensu ba wai motoci kawai ba, abubuwan da aka dauka abubuwa ne wanda ba a taba samun wata gwamnati da ta yi irin hakan ba. Abin ya dada tayamma muna da hankali domin a ce Allah subhanahu wataala ya baka shugabanci irin wannan, kuma lokacin da wa'adin mulkin ka ya kai karshe a ce baka tsaya ka kula da cewa ka bar ma waɗanda za su gadonka waɗannan abubuwa, tunda haƙƙi ne na al'ummar jihar Zamfara ka bar su nan domin a ci gaba da amfani da su. Amma ka duba duk irin motocin da aka saya lokacin mulkinsa, ba a bar mota ko ɗaya ba wadda mai girma gwamna zai amfani da ita, ko mataimakin gwamna, ko kuma sauran mukarraban gwamnati. Duka an yi wasosu aka yi, duka motoci aka wuce da su, wasu an ba da gwanjansu, wasu kuma haka kawai aka ba da su kyauta, wasu kuma ɗaukarsu aka yi aka je aka ɓoya, kamar waɗannan waɗanda yanzu aka ɗau aka je kotu ta ba da umarni aka dawo da su. So yana abubuwa a haka muka gaji wannan gwamnati, ko da aka zo ko da kuɗaɗe ma gwamnatin ga mai girma gwamna ya faɗa cewa miliyan uku aka bari. So wani tsari ne wanda ba a taɓa gani ba a tarihin Najeriya, inda yau ko ƙarama hukuma aka ce an ban mu miliyan uku, ai kai ka sa akwai damuwa. So a ce gaba ɗaya jiha, asusun jiha an ban masa miliyan uku.
To yanzu waɗannan motoci tunda an ma nuna na ga hotunansu, me za a yi da su? Shin suna cikin ƙoshin lafiyar da za a fara aiki da su a kwambar motocin gwamna, ko kuma dai za su zama su ma za a ci gaba da jibge su ne a gidan gwamnatin kusa?
Waɗannan motoci ba motocin da za a aje ba ne, za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata, domin motoci ne masu tsada kuma lafiya lau suke. Motoci ne waɗanda ba su da wata matsala illa kawai a yi masu aikin da za a ci gaba da amfani da su. Da zaran aka kai ƙarshe haɗa motocin gaba da za a ci gaba da aiki da su kamar yadda ya kamata.
Akwai alamu labaran da muke ji a irin wannan yanayi ba mamaki shi tsohon gwamna kuma ƙaramin ministan tsaro Bello Matawalle ya iya ɗaukaka ƙara. Shin kuna shirye da tunkarar ɗaukaka ƙarar?
Akwai ban mamaki tare da kunya a ce ya iya kai ƙara domin wai a dawo masa da waɗannan motoci. Domin waɗannan motoci kamin kotu ta amince da cewa na mallakar jihar Zamfara ne, a sai da ta karɓi hujjoji daban-daban. Don haka wannan ya nuna ma duniya cewa motocin nan ba nashi ba ne, mallakar jihar Zamfara ne. Don haka ya kamata ya makansa ƙiyamul layli, ya daina wannan jayayya, ya zo ya huskanci aikin da aka bashi domin ya ga cewa ya yi shi ba wai ya kama jayayyan motoci ba, domin ba wai motoci kawai ba, akwai abubuwa da dama waɗanda na kuɗaɗe da bada kaloli da aka yi lokacin mulkinsa, wanda insha Allah za a dawo da su gaba ɗaya idan lokacin hakan ya zo.
Tun farko dai kakakin tsohon gwamnan Zelani Baffa ya ce duk abin da sabuwar gwamnatin ke yi bai ta da kulli ne na siyasa kawai, dan nasarorin da tsohon gwamnan ya cimma.
An ce an zo wa mutanen gwamnati sun kwashe kayan, ai gwamnan da yake kai yanzu ya faɗi wannan abin, to ya faɗi su waye suka kwashe? Abinda na sani shine a ranar da aka faɗi sakamakon zaɓe cewa wannan gwamnan ya samu mulki, ba barnar da bamu gani ba a cikin jihar Zamfara. Dukkanmu a nan kaganmu nan wallahi guduwa muke, saboda binmu ake ana duka ana kwaɗewa ana ƙona gidajenmu ana ɓalle gidajenmu ana ƙona motoci ana ɓalle-ɓalle har gamman house ɗin ƴan sanda sai da suke ta danna harbi kamar aka koni matasan nan. Billboard da waye komai an karya shi, kayan gwamnati an lalata, store ɗin gwamnati an fasa an kwashe kayan da suke ciki. Haka fa aka dinga wannan ɓarna, kuma ba wanda ya tsaye da wannan abin na kwanaki, haka duk muka gudu a ciki. To a gaya mana a wani hali aka sace waɗannan kaya? Saboda haka ita gwamnatin da ta hau yanzu sai ta binciki kanta, ta binciki matasan da ta saka a gaba suka yi wannan ta'addar, ta gaya su gaya masu inda suka kai waɗannan kayayyaki. Saboda mu mun san waɗannan abubuwa da ake faɗa ba, mun kuma akwai wasu abubuwa da suke da shi a zahiri sai suke da sunan mutanen da suka shigo gamman hawa suka saci kaya suka tafi da su.
Zelani Baffa, ai akwai da motoci da aka ja ko kwashe gidan shi Bello Matawalle
amma daga baya yana jin an sa a dawo da kayan.
To ai kaga kai da kanka ka ce an sa a dawo da motocin. Duk wanda ya je shi ya shiga gidan wani ya amfani da kwalfin hukuma ya kwashe wani dukiya. Kotu kuma mai adalci ta ce a dawo da wannan kayan tabbatar cewa zalunci yayi. Aka ce ba a san macituwa ba sai miya ta kare. Yanzu aka fara. Kuma matawalle lokacin da aka bashi minista ko da yake yanzu ni ba ni nake magana da yawunsa ba. Amma abin da na sani na shaurare shi na ji ya faɗa cewa ga abin da yake da niyyar yi. Kuma tun daga yanzu an fara ganin tasiri mutanen Zamfara sun ce yanzu abin da suke gani shine tun daga garin Gusau har garin Puntuwa baka tafiyar minti biyar baka ga sojoji suna sintiri ba. Kuma hanyoyin zuwa su dan sado da sauransu duka yanzu an fara ƙara ƙarfin wannan kuma dama ya tabbatar zai yi haka. Sannan kuma ba mutum karamin minista ko babban minista ba shi ba ne saboda mutane ba su san yaya aikin minista yake ba. In ka zo ka ce min a ministry commissioner ya fi permanent secretary tasiri akan ministrin baka san menene aikin permanent secretary yau baka san menene aikin commissioner ba misali kawai nake baka wannan. Wanda bai san yadda gwamnati take aiki ba bai isa ya fito baki ya ce wane ya fi wane aiki ba. In ba wannan watakila aikin ba zai yiwu ba. Saboda haka da karamin minista da babban minista babban abin da ake nema shine su haɗa kai su yi nasara. Kuma na sha gaya wa mutane cewa ministan tsaro ko ba wai dole sai soja ba. Duk duniyar nan da ka sani ko America da muke koyon demokaradiyya da gareta ba soja suke nadawa ministan su na tsaro ba. In ka duba mutane ne waɗanda suke da masaniya akan yanda harkar tafiyar da jama'a suke. Saboda haka abu ne wanda yake kullum kai fatan alheri ya shugabanninka ba ka yi musu maganganu munana na sharri wanda zai dawo kanka ba. Saboda haka muna musu kyakkyawan zato da Badaru da shi matawalle insha Allahu za su yi tasiri a cikin wannan dan kun kusa ma mana minista na tsaro kuma an ga abin da kuma in Allah ya yarda su ma za su.
Ciki da gaskiya na kira ga duk bangarorin biyu da su duk mai yiwuwa don aje sabani a gefe guda tare da ci gaba da haɗa kai don samarwa da al'umman Najeriya zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki mai ɗorewa. Masu sauraro abin da ya sauka kenan sai wani sabon shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai. Yanzu a madadin Nasara da Mel Hikaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfi Hashim kuma nake cewa mu kasance lafiya. To madalla dole ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takeici.
A ranar Talata ne idan Allah ya kai mu shugaban Amurka Joe Biden zai marabta shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine a fadar White House. Gwamnatin Guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan ƙasashe Brazil da wani bangaren harkar kasuwanci a tsibirin Caribbean ta amince da shiga tattaunawa kan batutuwa da suka shafi bangarorin biyu da Venezuela. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yanke shawarar ba zai sake bayar da wata shaida karo na biyu ba a shari'ar da ake masa na damfara a birnin New York.
To madalla masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu sake dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu sai a zirshafin mu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. To kafin mu yi salama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga abokin aikinmu kuma wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad bisa rasuwar babban yaya a gare shi Alhaji Sani Muhammad wanda Allah ya rasuwa da wayewar garin yau Litinin kuma za a yi jana'izarsa da ƙarfe 9 na safiyar yau din a masallacin ajiyar Adamu. Da ke Bauchi Ubangiji Allah ya ji kansa ya gafarta masa mu kuma idan ta mu tazo ya sa mu cika da imani. Yanzu kan a madadin waɗanda duk suka taimaka har wannan shiri ya zo gare ku musamman Mahawo Sharif da ta yi na gawo muku shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Sarfi Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa sai mun sake dawowa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.